gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari,
Sarfil Hashin Gumel,
da ni Amina Buhari Auna. Ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, amma a yau ma 24 ga watan Afrilu na shekarar 2019 mun ga yau ta wata ƴar Najeriya mai hazaka da za a girmama a nan birnin Washington DC.
Mutane suka dan saba amfani da murhun nan da yake rage amfani itace, zuwa gaba abinda za su yi duba shine to me kuma akwai, kaga sun ƙara ci gaba ba wai za su
koma baya ba.
So abinda muke yi da murafin nan muna yana rage amfani itace kashi 70 cikin kashi 100.
To haka ne Hadiza da Amina. To a yau mun samu bakuncin wata ƴan Najeriya da wata kungiya da yake kira Vital Voices ta gayyato domin ta karrama ta. To haka kuma za mu kawo muku yanzu dai, bar mu je ga hirar da nayi da Habib Ali, wadda domin jin dalilin da yasa ta wannan kungiya ta kawo ta nan Amurka domin ta girmama ta. Na kuma fara tambayar ta dalilin zuwan ta nan Amurka. To madalla yanzu zan yi zamu je ga hira da na tattauna da wato Habiba Ali kan abubuwan dalilin da yasa ta zo nan Amurka.
Na zo ne saboda an gayyace ni wani kungiya na ce mata Vital Voices Global Partnerships, suna aiki ne da mata don su nuna cewa mata za su iya samun murya su taimaka wa mutane, su tallafa wa mutane, su tallafa ma harkokin duniya a gyara duniya gabaki daya. So suna sun dade sun shekara sama da 20 suna taimaka tallafa wa mata a kowane bangare, masu kasuwanci ne, masu gwamnati ne. To kuma sukan samu wannan shekara suna da wani
suna girmama kamar
za su zabi mata kamar guda 5 kowane shekara
waɗanda suka yi fice kan wasu abubuwa na tallafa
wasu bangarori. Exactly. So sukan samu irin mata kamar guda 5 duk duniya gabaki daya. To wannan shekaran dai abinda yasa na zo ni ce aka zaba ma abinda ake cewa turanci economic empowerment, watan wadda take tallafawa kamar kasuwanci ko samu kamar mata da garuruka haka.
To me takamaimai mai ma kike yi har suka samu suka zabe ki a wannan
to aiki? Da farko dai aikin da nake yi yana kunshe da harkokin da ake ce ma renewable energies, watan na'uran wutan da ke sabantuwa. To muna aiki ne da su murafan da suke rage amfanin itace saboda wannan kwararowar hamada da ake da shi a arewacin Nigeria. Muna amfani da na'urorin solar, muna wanda hasken rana, wutan da fitilu ne, TV ne, fanka da ake samu yana aiki daga hasken rana. Kuma muna tallafawa communities gabaki,
wato kuna cewa al'umma
gabaki daya. Za mu iya zuwa wani al'umma haka kamar a ce a Kadabo da Ba'awa, mun sa musu a turanci ake ce mishi microgrid, watan gabaki daya garin mun sa wuta za su rika samu kowa da kowa, kowane gida zai zo ya samu daga garin. To mukan yi irin wayannan aikace aikacen. To muna tallafawa manoma in kaman a garinka baka iya noman rani muna amfani da na'urar solar da zai iya tallafawa ba sai kai amfani da generator ba kuma muna da na'urorin da suke busar da su tumatur su attarugu su kayan noma da yake a cikin tsafta a yadda in ma suka je kasuwa kaman wasu garurukan da muka sa musu irin wayannan solar dryers din sun ce in sun kai barkonan su kasuwa yakan fi na sauran kuɗi saboda nasu yana da tsafta kuma yana samun armashi a wurin masu saya to kaga duk wannan dan mu ƙara tallafawa mutane dan su ƙara samun yanci su kuɗin su ya zama mai nauyi so manoma suna samun ƙarin gaba mata suna samun ƙarin gaba saboda mukan yi fiso mun fi son dai mu yi aiki da mata tunda ni mace ce mukan so mu samu su suke kaman siyar da kayan solar da muke siyarwa su fitillin ne da kuma su wasu na'urorin dole sai ana biya a cikin shekara hudu za a gama biya tunda ana aiki ne da mutanen da yake ai ba wai masu hannu da shuni bane sosai saboda haka an san kayan solar nan na da tsada amma sai a iya taimaka musu a yadda za su biya a cikin shekara hudu suna biya to kaga kaman suna biyan wutan nepa ne kullun so zai musu saukin biya
kuma za su gama biya kuma wannan na'urar za su
ya zama nasu
ga amfani da ita
kuma na'urar nan yana zuwa da television da fanka da fitillu har guda biyar to kaga wani gidan ma ai abin da suke so kawai kenan ko yaya kowane irin karkara take
haka kamar yadda kika ce da farko kamar hana amfani da saboda kurarar hamada hana amfani da itatuwa da dai sauransu kina nan maganan cewa akwai abu na girki da kuke yi dan ba ku san mutane zai sare bishiyoyi su suna girki da su
kaga ba wai kasa sare bishiyoyi ba da farko mun fara da solar dryer wa solar cooker watan
murhu
da yake amfani da rana
da
hasken rana amma shi sai ka fito waje ka zauna kana jira in kuma lokacin dan abin nan hadari aka yi to shikenan an daina girki kenan kuma yana da bala'in tsada so mutane suka ce su gaskiya ba za su iya amfani da wannan ba to a cikin binciken namu dai sai muka gano wasu murafin da suke amfani da itacen amma za su rage wurin kashi 70 a cikin kashi daren itacen da ake girki da shi
wato an rage dai
an rage sosai ko ba komai an fara a wani wuri daga nan za a iya tunanin yadda za a kara ba wai za a abin nan ƙara ragewa a koma yadda ake da ba kila da yanzu in mutane suka dan saba amfani da murhun nan da yake rage amfani itace zuwa gaba abin da za su duba shine to me kuma akwai kaga sun ƙara ci gaba ba wai za su
koma baya ba
so abinda muke yi da murafin nan muna yana rage amfani itace kashi 70 cikin kashi 100 wato kaga ba za in dama ana yanke bishiyoyi guda 10 ne yanzu guda 3 za a yanka in kuma dama kana kashi naira 100 ne a girki yanzu na 30 ya ishe ka to a haka kuma muna aiki ne da wani project da akai mishi register majalisar ɗinkin duniya wato UN na bangaren canje-canjen yanayi watan UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change project din suna kaman sama mutanen kasashen waje su sa kuɗi a cikin project da zai taimaka wa mutane rage amfanin itace a rage amfanin ta saboda shi wannan wahalan canje-canje yanayin shi bai da border ba sai da visa zai shiga ko ina ba in wani abin na damu gashi yanzu yau wannan shekaran arewa ba karamin zafi take da shi ba
haka
kafin zo
bangaren sauyin yanayi
yawa sosai so duk dai suna ganin kamar ai ba mutum ɗaya zai shafa ba nan ma naga an ce ai ba haka yake ya kamata zafi bai kamata ya riga shigo haka
ya shigo yanzu kamata a ci akwai zafi
yawa to kaga duk wayannan su shi yasa ake gani aka yi kaman sa musu kaman haraji su yi project a kasashen Africa ko ina dai ana cewa developing countries da zai rage abin nan emissions da ke zuwa cikin
wato gurɓatacce iska kenan da ke shiga cikin al'umma
to irin wayannan projects din ana ganin sa haka saboda haka irin murafin nan wani ma ba sai an biya ba akwai wanda ake za a gina ne kuma yadda yake abin da yasa maybe kuma muka ci wannan award din shine ba wai mu da kanmu muke zuwa mu gina murafin nan ba muna daukan matasa ne a garurukan su zamu koya musu yadda ake gina murafin nan suna ginawa kuma ana biyan su
wato kun samu da aiki
yawa sun samu aikin yi
to kin ga ba mata kadai ke tallafa ba wato kowa da kowa ke da
kowa da kowa ne so ana ganin economic empowerment din daga kowane bangare yake shi so kaga suka gina murafin nan murafin kuma zai kara taimakawa yana rage inda ana ko ba komai mai gida dai ya rage kudin da yake
kashewa
so ana ganin cewa at least wannan dan bambancin nan da ake samu na kashi 70 din nan za a iya wani abu a gida da shi za a iya ko a sa yara a makaranta ko a sayi wani abin ko na you know akwai na'urun da ake tace ruwa ko wani abin ne
to Habiba na fuskanci cewa ke ce mace daga Afirka guda daya ba ma daga Afirka ba daga Najeriya Najeriya ma daga Arewa daga Arewa ma Bahaushiya aka zabe ki domin a girmama ki yau a cibiyar Kennedy akan abubuwan da kike na tallafa al'umma ya kika ji da wannan karrama ki da za a yi
gaskiya har yanzu kaman mafarki nake saboda a can gida sai kaga kaman aiki kawai kake kullun dai ni ba ni kadai bace kuma ina da abokanan aiki mutanen da suke aiki tare da mu mutane wurin 20 so kaga bazan iya ci sai in ji kaman to ai ni na taho nan dai ni ce dai na fara kamfanin amma ni dai na taho nan kuma su ma suna aikin dukkan mutane muke aiki sai na ji wani iri in ce to ga sunan su ba su biyo ni ba amma
to ai abin da zaki lura shine idan aka girmama ki an girmama ku ne gaba daya
eh haka ne kuma
wato ce kika wato wakilce su gaba daya duk wanda suke karkar to ba ma mutanen da suke kamfanin ke ba kin wakilci Afirka kin wakilci Najeriya kin wakilci kowa da kowa to Habiba to wannan aikin da yake lamarin ne da yake tallafawa wajen taimakawa wajen kare muhalli me yasa kika fara yin wannan domin kiyaye muhalli
to dama tun asali dai mama na ta sayar da abinci irin su buka-buka din nan to kuma lokacin da ita dai burinta a ce yaranta duk su je makaranta saboda dukan mata ne to ka san kuma yadda ake daukan mata to ita kuma burinta lokacin ni ban yi karatu ba yara na za su yi karatu tana aiki kuma tana da shagonnan so dole ne dai mu je shiga muna aikin shagonnan da ita to mun dai girma mun zo mun yi aure na fara aiki sai na samu labarin cewa kowace macin da take ko waye ma dai da ya zauna inda ake da murhun hayaki murhun mun na gargajiya da kuma ko irin su fitillun kalanzir din nan watan su a ci balbal ake ce musu a wani wuri to irin a ce mace ta ko waye ne ma ya zauna a wannan wurin yayi awa biyu to akalla kaman ya sha taban ya shaki hayakin gurbataccen hayaki kaman ya shaki taba
daga nan murhun ma yana illa ga jikin mutum
daga jikin mutum to abin nan sai bani tsoro kuma saboda na girma ai aikin da muke yi kenan da murhun nan muke girki
wato sano kika shaki
eh mana in dalle in dare yayi da wannan fitillan muke abin nan amfani yaya ta kuma tazo ta rasu duk tana kuma lokacin tana da abin da ake ce mishi bronchitis nace to ko yana cikin abin da yasa tazo tayi rashin lafiyar nan har ta
rasu
mama na tana sa tabaro ni ina sa tabaro nace kai duk kila wannan ne abin ne zai janyo mana duk matsalolin nan kuma kullun a lokacin ma ina wucewa zan je gida zan sayi kosai daga mai kosai da take amfani da a ci balbal tana soya kosan akan murhun gargajiya
haka ga masu kifi duk suna yi
duka suna yi kuma kullun kana gani
nace
kai wannan abin ku fa kuna shakan guba kuke shaka to sai abin ya ƙara bani tsoron cewa ya kamata ai wani abu a taimaka wa mutane na fara nemo kamfanonin da suke aiki da su harkar fitillun solar nan na samu wani kamfani ana ce mishi Barefoot Power lokacin muka daidai muka fara da su su kuma suka yadda da ni suka bani wasu kayan dai na ba wasu matan suka biya daga nan dai mata sai kaga mata suna sayen ma kawayen su nace ai za ku iya ma samun riba to sai suka zama kaman distributors din mu luckily kuma kamfanin nan suka taimaka muka samu wani loan ana ce mishi Kiva loan 0% rate muka samu kai aiki da shi shekara daya haka
dai muka fara ruwa kenan
babu haka
da zarar duk da yake da cewa bayan kun kammala wannan an kammala baki girmama ki da za a yi za mu ƙara ci gaba da tattaunawa akan wannan batun dai amma muna miki murna da wannan zuwa mun gode kwarai da gaske
nagode
to madalla
Sarfilu mun gode da hiran da kai da ita Habiba
wato kin jire to ku daina girki da wato da itatuwa saboda kun wako
kawo gubani
to
gubani
Allah sa jama'a duk san ji
da fatan dai sun gane gaskiya na yaba da irin kokarin da tai wannan abu ne da ya shafi mutane da yawa kuma abu ne da ake amfani da shi yau da kullun
tabbas
ko a gidan mu kan wata in babana sai ka je ce yana kudayen kosai na irin masu sayarwa din nan a titi
sai
ba za a ce shi kadai ne yake azumi irin na sunna na litinin da alhamis din nan da aka yi to kuma wannan yasa ina dada tunani irin mutane komai sai mu ce gwamnati ita kalli irin nisan da ta yi akwai irin tallafi wanda ake badawa ba mu a ƙasar mu ta Najeriya ba ko a ƙasashen turai
haka
wannan yanar gizo da muke da shi idan mutum ya hau kai ya sa koda a ce akwai wani idea da mutum yake da shi ko na wani fasaha don kowa da irin baiwar
kowa da baiwar da Allah ya bashi wannan gaskiya ne
kuma ita bata ma tsaya ma ta jira gwamnatin Najeriya ba
ta tsaya ta jira gwamnatin Najeriya ba
ta tashi da kanta ne mai ilimi kina jin tace mahaifiyarta bata sami ilimi amma ta so kawai ganin wannan abubuwan da suke kuma abin da ya karar hura ta ya karar ta da ita shine ganin cewar iyayarta ta mutu
haka ne
saboda sai take ta san to me yasa dalilin mutuwar nan ta ga kuma wannan hayaki da ake shaka guba ne ba karamin guba ba
mummuna wanda yake iya jawo cututtuka iri-iri
warai da gaske to ya zai haka yake to duk da haka dai to me muke shi nan gaba
madalla yanzu dai har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa kan wannan hira da muka yi da Habiba Ali ya sa muka gayyato wani masanin harkar muhalli mai suna Dahiru Salihu director a ma'aikatar muhalli ta tarayyar Najeriya inda na fara da tambayar sa
menene alfanun kamar abinda Habiba Ali take yi na gyara muhalli
hakika ainihin muhalli yadda muke sarrafa muhalli so da yawa shi ke jawo mana illoli ta fannin kare lafiyarmu da kuma wasu abubuwa ma da suka shafi canjin yanayi wanda muna ganin alamominsu yanzu ka ji ana tsananin zafi ko kuma ka ga an sabko da ruwa ba lokacin da ya kamata ko ko aka saba ganin damuna ta sauka ba ko ko ka ga an yi doguwar fari to duk waɗannan kaga abubuwa ne waɗanda suke shafar rayuwar dan adam gaba daya saboda haka duk wani mataki da za a yi da zai rage tsananin akwai irin waɗannan abubuwa ne da za su kasance sun taimakawa rayuwar dan adam
to kamar to waɗannan hanyoyi suke illatar da mutane ko kuma rayuwar dan adam ma
to na farko idan ka dibi amfani da itace wurin girki ko ko amfani da fitillan nan ta acibalbal waɗannan guda biyu suna samar da iska gurbatacciya da take ƙara gurbata yanayi na farko iskan da ake samu akwai carbon dioxide akwai carbon monoxide akwai kuma wasu iskoki ma waɗanda suke da illa direct wato kaman wanda mai masu shakansa ko a daki ko kuma a wurin girki kuma kayakin nan yana gurba yana kuma tattare da wasu sinadarai waɗanda ake samu daga ko man fetur din ko kuma irin mai da ake amfani da shi idan aka shaka yakan shiga hanci da su huhu da sauransu su kawo illa na biyu yawan amfani da shi itace wurin girki idan ka dibi kaman Najeriya yanzu muna magana ne cewa ainihin yawan jama'a da ke Najeriya kusan mun kai miliyan 190 kuma alƙaluma sun nuna cewa kusan fiye da kashi 80 na waɗanda suke zama a birane sun dogara ne kacokal akan itace ko kuma wani abu da ke da dangi da itace wurin samar da makamashi na dafa abinci na wanka da kuma ɗimama gida to kaga idan ka dibi itacen da za a yi amfani da shi domin a samu a yi girki ko a sarrafa waɗannan abubuwa itace ne wanda ke da yawa shi yasa ake ta sassare dazuzzuka to sassare dazuzzuka din nan shi ke kawo maganan kwararowar hamada su kuma ke shafan ainihin yanayin canjin yanayi wanda a yanzu muke ganin alamominsa a wurin yawan zafi da ake ga mutane duk sun tagayyara ko kuma ka ga konewan rafuna da kusan rijiyoyi ma gaba ɗaya yanzu na za ka ga kafin a haka a samu ruwa sai an je da nisa. Duk waɗannan abubuwa illoli ne waɗanda suke tattare da muhalli wanda kuma suke jawo matsala ga rayuwar ɗan adam baki ɗaya.
Wato idan na fahimce ka, ba ma kawai illa ta wato ta lafiyar ɗan adam ba, wato illa ma ta muhallin gaba ɗaya, takan illa ga lafiyar ɗan adam ga kuma muhalli. To mutane za su ce muna rayuwa kullum mukan yi tuwo da itace, ba mu da wani abu da za mu izo mu saya kamar kalanzir ko kuma gas mu zo mu yi amfani, iska gas mu zo mu yi amfani da shi kamar yadda al'umma suka saba yi. To me ya za su yi su kare kansu ga lafiyarsu da kuma muhallinsu mutane? Wani kira za ka gare su?
To yanzu akwai matakai dai da yawa waɗanda gwamnatoci na tarayya da kuma na jihohi waɗanda suka sa. Akwai wadda aka shigo da shi yanzu nan, ana raba ainihin tulu ɗin nan na gas cikin kuma da rahusa yadda mutane za su iya samu. Akwai kuma dabara da aka yi tare da ƙoƙarin ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke samar da rusho wanda zai iya amfani da maimakon idan za ka yi amfani da kamar kilo ɗaya ne na itace, wannan rusho ɗin yana iya amfani da kashi ɗaya daga kashi goma ɗin abubuwan da itacen da yake bukata. Akwai kuma ainihin rusho wadda shi idan aka ajiye shi yana aiki da hasken rana ne, gaba ɗaya idan aka ajiye shi a waje yakan jawo hasken ranan nan ya mai da shi kamar makamashi wadda zai dafa abinci kuma a yi amfani da shi. An yi ƙoƙari an rarraba waɗannan wurare da yawa. To ƙoƙari ne ake su kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu su ne suke ƙoƙari su yayata wannan abin domin ya kasance an ya wadatu yadda mutane za su ringa amfani da su.
To duk da yake dai kamar ka ce gwamnati ta fara taka rawa wajen rarraba irin waɗannan cikin rahusa wato iska gas da ake girki da ita. To duk da haka dai kasancewar kamar mutum ɗin Najeriya wani lokacin abinda za ka ce ma kake abinda za a ɗaura a kan rashin a dafa shi ake ta wato fafutukan nema balle a kai ga sayan wannan iskar gas a yi girki da ita. To akwai wani abu na musamman da kuma mai da su kansu al'umma za su yi ba tare da gwamnati ba a ra'in kansu domin su tsaftace muhallinsu da lafiyarsu?
To ka san ita maganar itace din nan so da yawa idan aka je aka sassare dazuzzukan nan sai ka ga jama'a mun saki hanya tuntuni wanda mun san cewa ba a da baka isa ka sare itace ba ba tare da izinin gwamnati ba. Kuma idan aka sare itatuwan nan ba a kokarin shukawa ko dasa wasu wanda za su maye gurbin wanda za su aka riga aka sare. Kuma yin haka zai taimaka wa jama'a sosai domin su fahimci cewa idan fa aka sare dazuzzukan nan aka riga aka kona itatuwan nan waɗanda za su fara samun wahalhali da ke tattare da wannan abun su jama'a ne ba wai gwamnati kadai ba. Saboda haka kokari ya kamata a yi mu yi wa kanmu nasiha mu yi kokarin dasa itatuwan nan mu ya kanmu ba tare da dole sai an tilasta mana ba.
Akwai wasu wato akwai wata alfanu ga dasa itace ba ma ga zaizayar hamada ba, akwai wata alfanu gare ta ko kuma kawai ga muhalli?
Akwai alfanu da yawa. Na farko to kaga idan bishiyar nan ta kafu zaka baka inuwa. Inuwan nan kuma mutane suna ganin kamar inuwa na ɗan lokacin da kake bukata ne kawai. Idan itatuwan nan suna da yawa, yawan zafi da muke fama da shi yanzu ko da a gari ne gaba ɗaya, to za ka ga garin da ke da yawan bishiyoyi zafin baya tsanani kamar inda babu bishiyoyi. Kuma itatuwan nan suna ƙoƙarin wurin jijiyoyinsu na iya rike kasa su hana zaizayen kasa, kuma suna iya taimakawa domin danshin kasa ya karu yadda sauran kaman noma da ake yi za a iya yi ba tare da matsala ba. Sa'annan kuma akwai iska, yawancin datti ko kuma abubuwan da ke tattare da ciki iska, hayaki da sauransu, su bishoyin nan suna iya janye su. Sannan kaga iskan da ake samu a wurin yana kadawa, iska ne mai lafiya ba kamar yadda aka saba.
Haka to, a matsayinka na director a ma'aikatar muhalli ta tarayya nan Abuja, ma'aikatar ka me take yi domin kwara irin mutanen nan masu fitowa domin su kare muhalli gwiwa su ci gaba da yi, ko a kiran waɗannan ma ba sa yi su zo su yi? Akwai wani shiri da kuke akan irin wannan lamarin?
Akwai shiri kuma kaman a ma'aikatar mu ta tarayya, akwai raba waɗannan kayayyakin girke da sauransu. Akwai kuma ƙungiyoyi na musamman da ake amfani da su a haɗa hannu da su domin kai ga ainihin jama'a a wurin faɗakarwa da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa. Na akwai kuma kasan ita muhalli, a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, muhalli ita kusan da gwamnatin tarayya, da gwamnatin jihohi, da ma gwamnatin ƙananan hukumomi, dukkansu suna da hurumi a kanta. Saboda haka akwai wasu abubuwa wadda gwamnatin tarayya ne za ta yi, kamar tsaftace muhalli, maganan kwasan shara da kuma buɗe hanyoyin ruwa da sauransu. Kaga wannan haki ne da ya rataya a kan gwamnatin jiha da kuma gwamnatin ƙaramin hukuma. Su ma ƙoƙari ya kamata su ƙara yi domin wannan. Akwai kuma wani kuɗi nan na musamman, asusu na musamman wadda ake kiransa ecological fund a Turance, wadda an ware shi ne kamar kashi biyu ne daga kashi ɗari na ainihin dukkan kuɗin da gwamnatin tarayya da ta jiha da ta local government suke samu, domin akan ware shi domin taimakawa abubuwa da suka shafi gyaran muhalli. To, wasu jihohi sun yi kokari sosai domin amfani da wannan kuɗi ta hanyar da ya kamata. Wasu jihohin kuma alhali halin ba su sai ana amfani da wannan kuɗin ta wani hanya wadda idan shugabanni sun yi kokari waɗannan kuɗaɗen za su taimaka idan an bi da su ta hanyar da ya kamata.
To, Dahiru Salisu kenan, director a ma'aikatar muhalli ta tarayya a Abuja. Malam, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da kuka ba mu.
Na gode, thank you very
much. To, Sarfilu.
To, ga abin da director ya faɗa ba kwarai da gaske. To, kin san lamarin ne sai a hankali, kamar tambayar da na masa cewar shi mutane suna ta ji da kansu, wato neman abincin ma da za su ci. Me ina za su samu maganan cewa zai samu iska gas abin da su dafa abincin nan?
Haka ne. Amma kuma da maganar rashin aiki, ya kamata a ce tunda wannan abu ne da ya shafi kowa, ya kamata a ce gwamnati yanda za su iya tallafa ma, kam ana misali masu sai da kosai ko masu irin wannan sana'a.
Kare ƙarshe ya faɗa, ya ce gwamnati akwai tsari ta fara inda take sayar musu cikin rahusa da za su iya saya. To, amma ba wai ma cikin rahusa ba, in dai ba kyauta za ka ba mutane ba, wani sai ya fita da rana zai samu abin da zai addu'a a dafa a gidan. To, ina zai mai da hankali ga irin wannan abu? Ɗaya da shi ne a ringa shuka bishiyoyi da zara an sare.
Sosai.
Idan za ka sare ɗaya, ka shuka uku.
Kuma a daɗa ɗaukaka mutane masu fasaha kamar ita wannan Habiba Ali.
Wato, iya ba su ƙwarin gwiwa kenan ba? Gaskiya ne.
To, masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni, Daniel Brown, da injiniyanmu na yau Zainab Abdulrahman, tare da abokan aiki na da suka taya ni gabatarwa.
Sarfi da Hashin Gunal.
Hadiza Kyari, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
da motsa jini din kai su fita share.